الحمد لله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شهدنا بهذا المحضر وإصابة فيه نظرة تأثيرنا بالظفر
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد اسلم فسجده ويوجه
والذي يميك فسكنت تسعزها لأبنجي تبارك وتعالى بسابي يسا أحالي جنا ميك تتعوى سوى أنه يعيرك بإجياء مكواني lallai makoma kikawa ko makoma kowane al'amari ta tabbata ne zuwa ga Allah wanda ne ya kafirce ga furan tafarkinka kada wannan kafirci na sai ya bukanta maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zuwa gare mu ne makoma su tabbata sai mu ba su labari da abin da suka aikata sannan kuma sakanta musu a kansa lallai Ubangiji ya tabbata masani da abin da ke cikin kirarza za mu je da su daɗi ɗan kaɗan a nan duniya sannan kuma mu buƙatar da su a lahira ya zuwa ga azaba wacce take mai kauri ita ce azabar wuta wallahi da ka tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ka shirai ka ce wane ne ya kaji halitta samai da kasai da za su tsare kai Allah ne to ku ce godiya ta tabbata ga Allah a bisa yankewar hujjarsu da kuma tabbatar wasu cewa wato Ubangiji shine ya halicci komai balle yau yawansu ba sun cewa Ubangiji shi ne wanda ya wajaba a yi ɗa'a gare shi ba abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa ya tabbata ne ga Ubangiji mallakarsa da kuma halittarsa da kuma bautarsa ya inganta ga Allah lallai Ubangiji shi ne wanda yake mawadaci ga buran halitta ta sa kuma shi ne abin yabo da dai a ce abinda ke cikin kasai baki ɗaya daga bishiyoyi da za su juye baki ɗaya su zama wato alƙaluma sai ƙaƙƙu wal baharu ya mudduhu min ba'dihi kam aka abu hurin sannan a ce bahar maliya ita ce tawadar da za a dinga dangwala ana rubutawa bayan ita wannan bahar maliyan ma a samu wata bahar maliyan irin ta kamar guda bakwai bayan ita duk a dinga dangwala duk su juya su zama tawada duk bishiya duk tsiro da yake a duniya gaba ɗaya zama alƙalami duk kogi har guda bakwai kamar girman bahar maliya ya zama tawada a dinga dangwala daga cikin wannan tawada da yawan alƙaluman nan ana rubuta kalmomin Ubangiji tabaraka wata'ala to ma'anar ta dukkan matan layi duk wannan ba zai sa kalmomin Allah su ƙare ba lallai kalmomin Allah suna da yawa kalmomin Allah ba abin da ke cikin Qur'ani kadai shine kalmomin Allah ba bayan shi ma akwai at-taura bayan shi akwai zabura akwai injila duk kuma waɗannan din ba su ake rubuta kalmomin Allah ba duk Qur'anin da zabura da injila da at-taura da dukkan wanda Allah ya sauka har su Ibrahim da Musa da duka ba ma su ne ake nufi da kalmatun Allah ba kalmatun Allah ba su da iyakai yawa kalma guda ɗaya ce Ubangiji yake da sauri da ita yake kun amma da ita komai yake kasancewa a duniya ba shi da abin da ka gani da wanda kai ka san shi da wanda ba wa ka san shi ba da wanda kake hararo shi a ranka da wanda kwata-kwata ko hararo ba za ka iya yi ba tunanin kamar akwai inda zai tsaya ai ba zai yau sanan ba to duk gaba shi da wannan kalmar ta Allah ka samu da shi ashe kullumatullahi ba sai iya kai yau ashe da za a rubuce ashe duk tawadu da duk alƙalaman duniya gaba daya su rubuce kalmatullahi ba su kare ba ubangiji ya ce min ba ri sabat Abu Hurairah ba wai dan koguna bakwai din ko sune kawai manufa ba a'a shi qur'ani kamar yadda Allah yake faɗa qur'anin arabiyyan Allah ya saukar da qur'ani da harshe balaraban harshe to shi ne larabci ne sai Allah yake jiye wa larabawa akan duk irin tsaro wajen zance yadda suka saba magana to haka ma Allah yake magana da su a cikin alqur'ani al'adar larabawa duk sanda suke son su faɗi wani adadi mai yawa su shato adadi mai yawa to bakwai za su ci in sai tsamari su ce 70 su shi ne ƙarshen adadi mai yawa gobe ba wai dai shi ne ƙarshe ba a'a kurin da haka al'adar su gudana a harshen su ne haka yanzu in kai ne misali da an ce 1000 sai ka ji abin wani shirgege ko ai su 1000 ne sai ka ji abin jinjin an ce 1000 to shi ko ba ka ga ba dan 1000 shi ne ƙarshen adadi ba ai akwai miliyan akwai biliyan akwai triliyan ko eh in an san da nan ba za a ji a cikin Usman gali har yanzu za a tawo gangaliyan da wace ce awaliyan eh to mana dai akwai adadin da ya wuce wannan ya wuce 1000 amma dai duk ƙarshen ba wuce da ya tashi magana yana sai nuna ma amma yawan sai sai su wajen 1000 ne saboda shi 1000 akwai sauta lamba shi ne ba to balarabe al'adarsa a harshe in ya tashi magana yana sai nuna amma yawa galibi sai ce 7 in sai tsamari sai ce 70 eh in sai tsamari sai ce 70 shi yasa kaga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam in tastaghfir lahum ko sab'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum munafiqan nan ya nuna maka ne cewa munafiqai ne da zaka musu istighfari ba wai su su ba kai annabi da zaka musu istighfari gun Allah kamar su 70 Allah ba zai yi ba wata kila sai wani fito ne 70 da ba ko nan tarifa shi annabin da aka sauko a ayi ya fahimci ne ake nisa sakon ba wai 70 din ce manufa ba a'a in zaka istighfari ko mai yawan sallah ba zai yi ba kawai abin da ake nisa 70 kenan 70 anan ba tana nufin lamba 1 2 zuwa 70 ba ita ba kawai in zaka istighfari ko mai yawa ba za a yi ba saboda sun riga sun yi abin da yake Allah ba zai yi ba shi sa mai ki sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sayyidina Umar da ta tabbata gare shi a lokacin da ayata sauke ce sallallahu yanzu wannan zaka wa sallah akan su ne ubangiji yake da zaka musu istighfari ka bayan Allah ba zai yi ba yana Umar sai ce yana rasulullahi sai da Umar kalin masallah dan in sun yi arena ai na san cewa da zan ƙara ce da 70 din ma ba ya tiwa ba dan haka da na san zan yafi in na ƙara ce da 70 sai yi amma ba 70 din yake nufi ba ita 70 din kurun wata lamba ce kuma akwai sirri ne girma da Allah yake da shi a cikin lamba bakwai din nan kaga bakwai din nan Allah yana da wani sirri ne girma a cikin ta so da yawa za su ga abubuwa sai su ce 7 ya aje sa 7 ba wai dan bakwai ce wani abu ba a'a kurun wata hikima ce a shi ko ne za ka ga sammai guda nawa ne sammai 7 ya aje ko sab'u samawat ibaka za ka ga kasai 7 ya aje za ka ga kwanakin duniya guda nawa ne daga lahadi zuwa asabar ko ko daga asabar zuwa juma'a kenan za mu ce ba tunda mu yi tuke kamar da manzo Allah ya faɗa kwana nawa ne kwana 7 ne tabaqatul nari rufi nawa ne a gidan wuta 7 ne aljanna ma ko da yake ita guda 8 ce amma 7 ce haƙiƙa saboda ita ɗaya da VIP ce ba wanda yake zuwa nan sai wanda Allah ya ware saboda kai ita a saman su take gaba da da kai ita ma aljanna 7 ce amma firdaus na saman su kuma sai take zama ta 8 to haka dai ubangiji tabaraka ta'ala ya aje wannan sirri lallai ubangiji ya tabbata mabuwayi ne wanda ba wani abu da ke gajiyar da shi wani ne shi a cikin aikinsa halittunku da kuma tashinku bata zama ba sai kamar misalin wato numfashi guda lalle ubangiji ya tabbata ne gine ga dukkan wani abin ji ko mai gani ga komai baka yi duba bane cewa ubangiji tabaraka wataala ya sanya wato jirage suna gudana a cikin kogi okay duba cewa ubangiji tabaraka wataala shine yake shigar da dare a cikin rana sannan yake shigar da rana kuma a cikin dare lokacin da rana take karewa kudin sai da dare yayi ba sa an kara ba ka gane yadda ake ba kafin ka lura sai gari yayi duka wannan dare yayi kuma san da rana take karewa dare yake karewa shi ma sai da gari ya wayi duk kafin ka an kara an gama ba wani tashin hankali ba wani da shi da gari ba wani kawai sai kaga an yi shikan duk mun ji shi ke wannan ya shiga da zaran cikin rana ya shiga da rana cikin dare tabaraka taala sannan kuma ya huwa sai rana da wata kowannen shi yana tafiya a cikin wani falaki shi yasa ba ta karubu juna rana tana da falakinta dan wata yana da falakinta ba za ka ga ani karuba kuma wanda dake ubangiji ya sanya su ne zuwa ga wani ajali abin ambato domin za ta zali kiyama ba magana dare ko rana ba magana rana ko wata kuma duk bullige su Allah zai ya gama da su shikenan ubangiji tabaraka taala ya san shi mata ne zai ka abin da kuke aikatawa sannan kanan cewa ubangiji tabaraka wataala shine gaskiya matabbaci sannan kuma abin da kuke kira kuke bauta wa sabanin ubangiji shi wannan barna ne wanda yake zai gushe ubangiji tabaraka wataala shine wato madaukaki a bisa halittarsa sannan kuma mai girma ne tabaraka wataala ba kai duba bane cewa jiragen ruwa suna gudana a cikin kogi da nemar ubangiji gare ku domin ubangiji yana nufin ya nuna muku daga cikin ayoyinsa lalle a cikin wanta nan ka abin ambato akwai ayoyi ababen izinanta da dukkanin wanda yake wato mai yawan haƙuri a bisa saɓan Allah kuma mai yawan godiya ga nemar ubangiji waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda sai bawa yayi da gaske sai an daure haƙuri mutum ya basu abin Allah abu ne mai wuya saboda shi saƙo ɗin Allah ya allaka shi da nasu manzo Allah yana faɗa hadisi na cewa khalaqallahu an-nara wa haffaha bi shahwati wa khalaqallahu al-jannata wa haffaha bil makarih ubangiji ya halicci wuta sai kewaye ta abubuwan sha'awa duk abin da zai kai mutum wuta yana sha'awa aikata shi in ka ga ya buri sai ya fi karfin zuciya sai ya hakuri sai ya dauri da karfin zuciya kake ya kan zuciya ka ta yin abin da zai kai wuta amma duk abin da zai kai mutum wuta to abin so ne abin sha'awa ne a zuciya saboda ta more shi a cikin zuciya tana so kurum ka afka zuciya wani ba gaira ba dalili ba tare da ya ba ka ba ba tare da haƙi ba kurin ka kwasa ka je ka yadda ga dawar baka tara ba baka wahala a cikin neman ta ba ta wani ce ba ta ka ba ka dai shine kamar sata ko fashi da makami ko kidna duk zai zasa son wani saboda zaka samu a huce amma sai ka bari dan jin tsoron Allah ka ga dan dole zuciya tana son mutun ya je gurin mata da zai su da dinta ba dai mata da yi ba dai mata duk abin da ya kamata ko ba dai mata sa bace a takaice yaje afka mata idi ya bukatar sai ta ce zuwa wannan ta more ke zuwa ko zuciya na son haka amma sai mutum ya daure ya yaki zuciya ya hana shi kaga ma dai yana so bane zuciya na son kurin ka dauko kayan maye ka tabanka ko kamar da matasa suke faɗa wai mutum ya ji kansa a sama ka ji ka kasa ga cikin jiza gare ka fanta maye ka kike so kurin ka ci mutuncin masu mutunci ke kaza duk zuciya na sha'awar irin wannan abubuwa kana sha'awar kai duk dai abubuwan nan shi sai ga mutum dama zuciya sana sanya naka in ka ga ya bari to sai da ya hakuri sai da duri shi zalai kullu sabiyar sannan kuma shakurin godiya akan ni'ima shi ma sai mutum yawa kansa da bai bai tukun da gaske sannan ki iya gode wa ni'ima wanda hakika kuma godiya ga ni'ima daure ta ne ka ta gushi in mutun Allah ya nemi masa ni'ima baya godiya tafiya take shi ko godiya ga ni'ima a hakika shine ka sarrafar da ni'imar a cikin da'a abinda Allah ya maka to ka tafiyar da shi a cikin bautar Allah cikin bin Allah kar ka tafiyar da shi cikin saban Allah wannan shine hakikanin godiya ba cewa alhamdulillah da baki kadai shine godiya ba ba na ce kuma alhamdulillah ba godiya ba ce godiya ce mu kanmu ma sunan Muhammadu na gurin Allah haka sunan ne haka yake mu Muhammadu na al'umma mai yawan godiya ga Allah yake cewa haka godiyar mata ya ce sunan mu annabin ma sunan sunansa Muhammadu shi Allah namu sunansa Hamdu haka da a godiya za ka yi amma hakikanin godiya shine ka sarrafa da abinda Allah ya baka na ni'ima a cikin da'a cikin bin Allah wannan shine godiya ta hakika wani wali sai tambaye wa dan uwansa ba garin su daya ba sai tambaye shi ce ni a garin ku yaya ne ku wani ya kuke godiya kuke godiya ko ku ya zuhudi yake a wajen ku tambaye da masa kenan me ya ma'ana zuhudi ya kuke zuhudu zuhudi shine ma'ana gudun duniya to ku ya zuhudi yake a wajen ku sai ce amma zuhudi a gurin mu in mun samu sai mu gode in mun rasa sai mu jure ne hakuri sai ce af wannan aikar nukan garin mu haka shi in dai wannan ne godiya a wajen ku kai wani ya mata kunna dan mu in dai wannan ne zuhudi to mu wani ya karnukan garin mu haka shi in sun samu su gode wa Allah mu san mu fasa hakura sai to haka ne ku ya zuhudi yake a gunku ku ya kuke zuhudi idan ai zuhudi idan mun samu musarrafacin Allah in ba mu samu ba mu gode wa Allah wannan shine zuhudi hakikatan saboda yayin da zaka gode wa ubangiji da wasu Allah halin baka samu ba sannan kaga ba wannan hakika dan ba shi da kana da shi sai ba ka gode ba sallallahu alaihi wa sallam kamar da kuma shi ma wani wali wani mutum yana nuna tambaye sa waye masa addu'a ya roƙa masa Allah tabaaraka wa ta'ala ba shi da komai yawa yi gari ba komai wallahi hakan sai shi banda komai ka gani sai Allah ya mun addu'a Allah ya dan buɗa sai ce gode wa Allah dole sai shi ina so da ke banda komai kana son gode Allah sai ku gode wa Allah sai wallahi haka gidan ya tashi ba komai banda komai a duniya kuma gidan ko karfan fa na ba ku za a sarrafa sai ka gode wa Allah na ce maka sai zaki mai ta masa sai ce to shikenan zo bari in tsira hannunka na dama in baka dirhami dubu wato goma sai ce abin ya daba sai ce na hagu na fasa na dama na hagu nake so dinari dubu goma ya ce ban yarda ba to zan tsira kafa dama in baka dinari dubu goma ya ce ban yarda ba to in tsira kafa hagu in baka dinari dubu goma ya ce ban yarda ba sai ce zan san banza yanzu ga shi a jikinka kana da kimar dinari ko dirhami dubu arba'in amma kana jira Allah baka da komai da ka gode masa tukun akan iya yadda kake da shi ko sai ƙara maka la in shakartum la azidannakum in kun gode wallahi zan ƙara muku amma rajin godiya sai sa kuma ka fita so Allah ke da haka in mutum ya wai wani abun sai ga ba wai abun da yake fasara matsayin ni'ima shi kadai ni'ima ba sauka kace sai kana da tarin kuɗi ko kana tarin rumbunan hatsi ko sai kana da gonaki manya ko sai da motoci ko sai manyan gidaje ko kaza sannan ne aka ma ni'ima ba ka waiwaye ka ga haƙorinka guda ɗaya ubangiji ya ga dama sai ya hana ka sakat in miliyan nawa ka tara sai su kare saboda haƙorin nan ai ta balahira ai nan ai nan ai nan akan haƙori kawai in ya ga dama ko in ya ga dama ya je ba ma bala'i a ɗan yatsa kai tari a tarki shi ɗan yatsa ne ya hana ka bacci ya hana ka sakat kuma duk abin da ka tara sai ya kare a wannan in ubangiji ya so amma duk baka waiwaye wannan a matsayin ne ba ka gode ba kallo kake ne ba ka komai ba ni ubangiji kawai baya suna duk ya ba mutane ne hada ni to wannan shine rashin godiya amma ka gode wa Allah da abin da ya baka in kawai waye shi to sannan sai ƙara maka da abin da kake nema Allah ba mu iko yayin da kuka hau cikin kogi kuma yayin da kun fa wanda yake kamar gizagizai ko kamar wato manya-manyan duwatsu ta zama tanin da ɗaiko a cikin kogin yayin da mutane suna tafiya a cikin kwale-kwale kuma kogi ya bore in ya irin wannan boran sai kasu da kumfa sai ta shinge su tare su baki da haka wannan barazana ce tana iya halaka su domin in ruwa yau a cikin kwalakwale zai kike da su ne to yayin da irin wannan ya faru kuna cikin kwalakwale kuma kumfa ta tasu ta koji wanda take kamar dutse ta rufe ku da'a wallahi mughrisa lahu dina sai su dinga roƙon Allah suna rarrashin Allah a sannan kuma suna tsantsance wato wato bauta gare suna cewa ya fidda su daga wannan musiba amma yayin da ubangiji ta malaka wata ala ya tsayar da su zuwa ga sarari sai ya zama daga cikin su akwai wanda zai tabbata akan imani amma da yawan su kuma sai su kafirce ubangiji wannan a aya ta sauka a cikin sha'anin sayyidina ishrimatu bin abi jahl da wasu jama'a daga cikin kafirai sun hau cikin kwalakwale suna cikin tafiya sai irin wannan abin da Allah yake faɗa sai taso kun fata taso ta hargitse gaba ɗaya sun lulluɗe su to suka tahurwa suka koma suna kiran Allah ubangiji ya tsere da su suka samu suka fita lafiya da suka sauka daga kan kwalakwale to daga nan shi ikirmatu bin abi jahl sai ya sa wa ransa kawai zai tafi kurman Allah ya je masa yanzu ya yarda ya gane cewa Annabi Muhammad gaskiya yake faɗa kuma abin da Qur'ani yake faɗa gaskiya ne kuma abin da Allah yake bada misali da shi a Qur'ani duk gaskiya faru ya gani kuma ya kira Allah Allah ya ansa da haka minhum muqtasir kenan ba kamar yadda shi jirajin mahalli yake faɗa cewa ai muqtasir wanda yake tsayawa tsakanin kafirci da musulunci a'a ba shine muqtasir ba muqtasir shine wanda ya tsaya akan tafarki da gaske shine ikrarun Abu Jahl amma da kuma kafirci da kuma kafirci a ibi sadi ba zai zama wannan ba minhum muqtasid da Allah yake nufi shi sako wanda zai tsaya akan tafinki din da gaske alƙawarin da yawa Allah cewa in ya tsere da shi zuwa sarari zai ba Allah to sai cika alƙawarin a wannan daren ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kullu sai mafarki ya mafarki sai gashi a aljanna sai kuma ya ga wani katon gida mai kyau sai tambaya yace wannan gida nawa sai mala'iku suka ce mai gidan Abu Jahil ne wai sai Allah ya farka daga wuce yace subhanallah ne hada Abu Jahl da aljanna kuma Abu Jahl kuma da gida aljanna ce wallahi lan yakuna wallahi lan yakuna wallahi lan yakuna wallahi lan yakuna wallahi wannan ba ta yi ba wallahi wannan ba za ta yi ba wanda yake cikin musulmi haka ya ki yadda ya shiga addini kuma aljanna gida aljanna annabi take ba haka bane ikon Allah zuwa can a tsakiyar rana sai ga Ikrimah ya zo danka dan Abu Jahl sai zai musulunta ga manzo Allah ya ba shi labarin abin da ya faru shi a kogi kuma ya zai musulunta kuma da Allah ke ikon Allah yanzu na ga fasarar mafarki na ashe ma annabi Allah na mun jini gidan aljanna ga tana wujahil ashe dan sa ake ne shi saboda shi tsokar jikin sa ne zaka wani ba'ari ne na Abu Jahil ke zaka sai zama daga nan ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai hana azabi Abu Jahil din ma saboda dan sa ya musulun da
wama yadhalu al-ayatina illa
kullu babu wanda yake mutu da ayoyinmu sai dai wanda yake mai yawan tsagawa ko mai yawan kafirce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ku mutanen maka ku ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan ku ji tsoron haduwa da ubangiji a wata rana wanda yake a wannan rana uba ba zai sakantawa ko ba zai iya yi wa ɗansa komai ba a ranar a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala haka na shi ma ɗa ba zai iya ubansa komai a ran nan a gaban ubangiji ba sai da Allah ya shi amma wannan ga kafirai ne ba ga musulmai ba mutum zai zo ya tara ɗansa a filin alƙiyama ya ce wani da Allah zo ka taimake ni ka ga duk da ayyuka na gashi na an auna abu ɗaya ne ko biyu ko uku ya hana mizani na aikin alheri ya rinjaye na aikin banza in ka taimake ni ka bayan daga cikin abin da kake da shi na lada na zuba a kai to zan tsallake ni fa'al janna uba ne fa shi yana faɗa amma dan ya ce da shi to ni in na baka ni kuma zai suka mu haka ba zan baka ba sai tsallake mu sha'ana shi ma'aunin nasa bai kai ba shi dan kuma na uban bai kai ba su duka biyun ba wanda zai suka wani ƙarshe gaba ɗaya Allah zai suka to wannan kafirai kenan wanda ba su da imani yake amma da suka cika da imani su ba haka lamarin sai ke ba ba haka lamarin sai ke ba ma yake sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai ga kansa a aljanna idan an nuna masa wani gida ko wata martaba ta aljanna ba sai ya ubangiji wannan ai ba aiki na bane jama'a aikata haka ba misali a ce masa wannan na masu yawan tsayawar daren kuma sai ga an bashi su ubangiji an yi mana tsayawar daren ya ce a'a an baka ne saboda addu'a da danka yake taimaka bayan mutuwarka a sheta zai iya amfana ubansa a lahira kaga in muni ne shi kamar da shi ma uban zai iya amfana dan domin ubangiji ma yake sanar sai ya bada labarin waɗansu mutane wanda za su shiga aljanna ko karkashin fadin ubangiji da maraka ta'ala والذين آمنوا واتبعوهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وإن ذكر ذلك في هذا الله كما آية ينسكو ذريعة ستك بيسو أكين إيمان ذا الله تسوما زام رزك دا آية ذريعة ساس زام رزك دا إيجا واتزوا دا إيايا الناس كودا بس كيس مرتبة دا أيكي أدوني أبا sai mu dago martabar ƴaƴan da suka ta suka ta iyayen sai mu hada su a guri guda to sai mai kike wa dasu lafiya in mutum ya shiga aljanna a ce ga gidanka ga kaza ga kaza sai ni ubangiji wanda ƴaƴana ba ina ƴaƴana sai a ƴaƴan ka kuma sun shigo sun a cikin aljanna amma martabar su bata kawo inda kake ba da haka ba unguwa ɗaya kuke ba ko ba a gari ɗaya kuke aljannan ba kun kuna aljannan manya su suna canta sai ce a ubangiji wanda ya ba ni aikin da na rika yi biyu na rika yi ina yin nawa ina yin ƴaƴana da haka sai Allah ya ce ku dago masa ayan nan sai a dago martabar sai sadda su sai su sarai tare a shi uba zai iya amfani da tsansa lahira in mu'mini amma wannan aya ta sa ta kaisa ne akan wanda suke sun mutu ba imani Allah ya ce shi lalle alƙawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala an tashin alƙiyama gaskiya ne kar ku bari rayuwar duniya ta rute ku gabaran shiga musulunci kar ku bari shaytan ya rude ku gabaran bin ubangiji tabaraka wa ta'ala dan kun ga Allah yana hakuri kuma yana saurara muku gabaran azaba lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala a wurin sa ne wato ilimin tashin alkiyama yake shi ne alkiyama to yana gun Allah wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sahihain Buhari da Muslim cewa mafatihul gaibi khamsa mabudan gaibi to guda biyar ne sai yace inna Allah indahu ilmu sa'ati zuwa ƙarshen sura shine mu budan gaibi to su zamu karanta yanzu wannan abuwa guda biyar da mallan zai karanta shine yake cewa fatihul gaibi wa'annan gaibi ubangiji sallallahu alaihi wasallam ya bar su da kansa kawai ba wanda yake so kuma ubangiji shine yake saukar da girgije yaushe zai sauka girgidan oho ba wanda zai sama da san da za a yi wa sai Allah ubangiji kuma shine ya san abin da ke cikin mahaifa namiji ne ko mace ne ta ɗaya ne ko biyu ne Allah ne ya sani sannan ba wata rai wanda ta san me za ta aikata gobe gobe me za ta yi in an tambaye ka ba za ka iya bayani ba Allah ne kaɗai san me za ka yi gobe sannan kuma babu wata rai ta san a ina za ta mutu a wani gari ba a sani ba ai dai mun ji labarin wani mutum ko wanda yake a majalisar annabi Sulaiman a mutum da kake gare shi yana zaune mala'ikan mutuwa ya zo a saman mutane dan shi mala'ikan mutuwa a da haka yake zuwa mutane galibi a saman mutum zai zo ko shi kan da yake kace sai da annabi Musa gab zaman ba shi ko hakidan sai fita ya koma ya zo Allah kara shi ubangiji ka tura ni gurin bawan da ba da shirye mutuwa sannan ne Allah ya koyi shi daga naka daga nan amma da mala'ikan mutuwa sai ya zo ma kurin a gashi zai zo kurin shi kenan a abun to mala'ikan mutuwa ya zuwa irin wannan sifa ta mutane ya zai zauna a mutum sallallahu Sulaiman kawai sai gani mutum abinda ya sani wannan mutumin saura ɗan lokaci ƙanƙani ya anshara sa kuma a ƙasar India nan kuma gashi a Sham wurin annabi Sulaiman da haka wanda zan ɗauka a cikin a ƙasar India kuma nan da ɗan lokaci kuma tabbas shi ne kuma yanzu gashi a Sham kuma lokacin ya kamanta ba jirgin sama to sai da sama da ɗauke shi da aka yi kura mai ido ta kallon sa yana mamaki shi kuma zai gangance kan mai rashin rabani shi wani wannan waye ne wannan mutum mai bakon da yazo waye sai a mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa yake annabi Allah ka sa iska ta ɗauke ta kai ni gari ne bisa kai ni India saboda tun da yazo gurin ya kura mai ido kallon yake tsoro ne kake je ban san me zai faru a kai ni India aka dauke ka iska ta wurga shi sai ga shi a inda wallahi ga ji kullu Aisha ran sa ya dawo sai shiga annabi Sulaiman ya ce ai mamaki ne ni na sa inda zan ɗauki ransa kuma lokaci ya yi kuma na ganshi ana gaban ka kike da kaji kaje da muke da shi shi ikon Allah shi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya wuce sabaki'a musallin kawtar sahabbai yaga ana haka kabari za a yi jana'iza yace wannan kabarin nawa yi kike ce wani mutum habasha ne zuwa yayi gari kawai zai abu kuma sayro ma'aikin ce Allahu akbar kaga ajalin sa ne ko rushi ko Allah ya ko rushi zuwa ajalin sa saboda anan kasar ta shi haka ba wanda ya san a wata kasa zai mutu kodan kana nan ka san ya kake zai kai tafiya ma sai a ce a yi mutu an binne shi a ce Allah ya ji mu lallai ubangiji tabaraka wataala masani ne ko mai sanarwa da abin da yake batsi ne kamar zaki ne to wannan su ne mafatihun da ya bi guda biyar amma wa'annan mafatihun zai ba a ciki akwai wanda Allah ya buɗa wa 'yan adam yanzu saboda shi gaban ilimi da abubuwa suna iya sanin su me a cikin mahaifa yanzu ana iya sani ko yaushe za a yi ruwa ana iya sani amma akwai abubuwan da har yanzu ba za su faru ba cewa mai zata gobe shi din ma akwai wanda suke kutsawa ɗan zane-zanen ƙasar nan da waye wani lokacin in kai wasa da shi ga wani zata gobe ma wani lokaci shi ma ana iya kutsawa amma daga cikin gaibu akwai gaibu guda ɗaya da Ubangiji ya koya ta gaban kowa ita ce inna Allah indahu ilmu sa'ati Allah ya bar wa kansa sanin ya shiga ita tsanin kiyama nan kam hatta ma idan Allah da Jibril zan biye shi akhbirni an sa'ati da yare fi man mas'ul anha bi alamin sa'id wanda ka tambaya mai zika sani ni da ka tambaye ma mai zika sani shi kenan a rafa take wannan sai Allah wannan ita ce suratul sajada sunna ce kiyama take nan suratul sajada akwai sujada kan a cikin ta Allahu a'lam shi ake ce mun suratul sajada kuma ma'aikata sallallahu alaihi wasallam kasance yana karanta wannan sura duk daren duniya sai ya karanta ta kafin ya bacci sallallahu alaihi wasallam ya kan karanta ta da suratul yasin da suratul waqi'a da waqi'atul waqi'a da kuma tabarakallazi bi yadihil mulku ita ma sai ya karanta ta da kuma ya ayyuhal muzammilu da wallayli idza yaghshi da qul ya ayyuhal kafiruna da falaqi da nas da kuma qul huwallahu wa innas sururun kullum ma sha Allah sai ya karanta su sannan yake kwanciya bacci kuma yana kiransa da suna al-munjiya masu tsayar da mutum abinda ya samu suna kenan sallallahu alaihi wasallam ayoyin su guda 30 ne kuma a maka ta sauka bismillahir rahmanir rahim ubangiji shine matsayi da abinda yake nufi da waɗannan harufa saukar wani tsafi shine alqur'ani babu kwanto a cikin sa kuma saukar wace daga ubangijin ta da kai wai shuka fare suna cewa ne ka kirkire shi ne ga Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bari ne alqur'ani nan gaskiya ne daga ubangijinka domin kai wa mutane gargadi da abin da ke cikin sa da abin da ya zo musu wanda yake wato wanda yake ba wanda ya zo musu daga gaggabi kafin kai ko dan sa samu su shirya ubangiji ya aika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka laraba a halin shi ne annaban farko ba wani annabi da ya rigaye shi ubangiji shi ne ya kaji halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakankanin su a cikin kwanaki shida sannan kuma ubangiji sai ya istiwayi a kan al'arshi irin iskowa in da ya dace da shi ba ku da wani majibancin lamari ko kuma wani mai taimako wanda zai ije muku azaba kuma bayan ubangiji shin yanzu ba za ku astu ku yi imani da abin da Allah ya saukar ba ubangiji shi ne yake tsatsara lamari a cikin sammai da ƙasai sannan kuma ya zuwa gare shi kowane al'amari yake hawa a kullum a cikin wunin da yake wato misalin ƙirgarsa kamar misalin shekara 1000 ne a irin lissafin mu na duniya mana komai zai koma ga Allah a ranar alƙiyama ce ne wancanin kama halitta ko ne ta tsara halitta shi ne masanin gaibu shi ne kuma masanin abin da yake sanari wanda yake mabuwayi a cikin mulkinsa kuma sannan ne jin kai ne ga wanda suke ji shi Ubangiji shine wanda yake wuce ta kowane abu ga halitta ta sa. Ubangiji shine ya tomo halitta dan Adam shine annabi Adamu daga yumbu. Kafin yazo kuma ya maida halitta ta zama daga dugon mani. Sannan Ubangiji ya sanya zuri'a ta sa ta fito daga cikin wato wani gudan jini. Shi kuma gudan jinin ya fito min ma'in mahinin daga wani ruwa wanda yake wato mai rauni majina ce haka falan falan ba ta da girma shine mani to daga gare ta sai ta juye ta zama jini daga nan kuma sai juye zama dan adam shi kenan sai a halice ta sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dai ta hansa annabi Adam a mutu tabbata gare shi sannan kuma ya busa a cikin sa daga ruhinsa Ubangiji ya sanya muku ji wanda kuke ji da shi sannan ya sanya muku magannai wanda kuke kallo da su ya kuma sanya muku zuciya wanda za ku fahimci al'amura da su amma dai kaɗan ne ƙwarai daga cikin ku suke gode wa ni'imar Allah kafirai suna cewa wanda suke musun tashin alkiyama yanzu mu cewa mu idan wato mun ɓace a cikin ƙasa kuma sannan daga baya a zo a ce wai za a tashe mu mu zama wata halitta sabuwa bari ne kawai su suna kafircewa ne da lamarin haɗuwa da Ubangijinsu da tashin alkiyama ke ne da su ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mala'ikun mutuwa wanda aka wuce gare ku shine wanda zai matar da ku sannan za a maida ku ne za ga Ubangijinku ina ma da kana gani ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yayin da su kafirai za su suna masu kiyar da kawunan su a gaban Ubangiji ranar alkiyama suna cewa ya Ubangiji yanzu dai kan mun gani mun ga tashin alkiyama a shi gaskiya ne kuma mun ji abinda dama manzanni suka faɗa man kasa da suka kasu to yanzu abinda muke so da kai farji ina na amal salihan kamar da mu duniya in mun je za mu aiki na gari sai mu dawo sabuwar dawowa sai a zo a yi sabon hisabi lallai yanzu mun samu yaƙini domin mun ga tabbaci akan abinda suke gaya mana da mun so ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ai da mun sanya wa kowace rai shari'a da gare ta da gare mu kowa da sai shirye zama mumini inda Ubangiji ya ga dama kowa sai zama kamar zuciya annabi Muhammadu gare shi saboda imani kama wadata irin ta Allah inna Allah ganiyun anil alamin shi Ubangiji ya wadata ga baran talakai kaka dauka imanin naka ko rashin imanin naka yana da wani bambanci a wajen Allah kai zai shafa ba kai ba wani zai amfana abinda zai sa ba za mu ba kowace rai shari'a ba saboda haƙƙal ƙauli ne ni magana ta riga ta zarce daga gare ni na riga na faɗa kuma sai an yi cewa la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'ina ubangiji ya yi rantsuwa wallahi sai na cika aljanna da sai na cika jahannama da mutane da kuma aljanu ba ki da sina suka ta tab kudannan azaba da so mun abin da kusance kuna mantawa da haduwar wurin ku wannan ba ku yin aiki dan haduwa da shi mu ma yau zamu kyale ku cikin azaba kamar da ku kyale yin imani da mu kudannan azaba nan ta dawoma da so mun abin da kusance kuna aikatawa da kafirci da kuma sarrafantar da manzanni kadai dai wanda yake bayar da gaskiya da ayoyin mu shine alqur'ani sune wa'annan da idan aka yi musu azizi alqur'ani suke faduwa su sujada sannan kuma su tasbihi da godiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala su dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sannan kuma su ba sa yin girman kai ga barin imani da Allah ba sa girman kai ga barin da'ar ubangiji shi ne wa'inda wato jaffansu suke nisa gaburan makwanci ba sa zuwa su kwanta a shimfidar su in dare yayi kashi suke su dinga sallah ya da una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala dan tsoron ukubarsa suna kuma shagugguɓe masa dan kwaɗayi cikin rahamarsa sannan kuma suna cewa daga abin da muka azurta musu shine suna yin zakka ko suna yin sadaka lallai babu wata rage tutan abin da aka ɓoye gare ta na daga abin da yake sanyi idaniya ne a lahira ba su sani ba sakamako ne na abin da suka zance suna aikatawa yanzu wanda ya kasance mumini mai ba da gaskiya ga Allah ya zama daidai kamar wanda ya kasance fasiki wanda bai ba da gaskiya ga Allah ba wannan ba za su daidai ba wannan aya ta sauka ne akan sha'anin sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajahu da kuma wato babbansa Abbas bin Abdul Muttalib lokacin da musulunta bai na kafirci to sai wata jayayya ta shiga tsakanin su shi sayyidina Ali da kuma Abbas sai sayyidina Ali ga sayyidina Abbas cewa wato yana zargin sa da hada kai da kafirai wajen wahal da ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam yana dan uwanka na jini danka yana girmama ka amma ka hada kai da kafirai ana azantar da shi sai shi Abbas sai kace da Abdullahi Ali wai ku mutanen Muhammadu kullum ba za ku dinga faɗa alherin mu ba sai sharri kawai mana da abin da muke masa na kirki ko ba ku gani ba ku faɗa sai abin da ban yi shi kuke gani sai ce wani alheri gare ka wani alheri ce gare ka wanda haka a faɗa ai babu wani alheri ce da ke gare ka tunda babu kalmar shahada a cikin ake ka to sai wannan aya ta sauko ubangiji yake cewa yanzu wanda ya zama mumini ya yi daidai wanda yake fasiki domin duk mutum komai adalcinsa komai sa tsantsansa in dai yana kan kafirci da zama fasiki kam to la yastawuna ko za su je gun Allah ba amma wa'annan da suka bada gaskiya ga Allah kuma suka aikata ayyuka na gari to wannan aljanna wanda take makoma ta tabbata gare su za su zama sauki gare su a lahira sakamakon abin da suke suna aikatawa amma wa'annan da suke fasikanci da kafirci da kuma salifantar da manzanni su su wannan makoma su take wuta duk lokacin da suka nufi su fita daga cikin wutar jahannama sai a sake mai da su cikin ta sai a ce da su kudanzana azabar wuta wanda kuka san ce kuna sarrafantarwa da cewa ba za ta zo ba to ga san ta zo yanzu kudanzana wallahi za mu ɗanɗana musu azaba wacce take kuma baya ita ce azabar duniya azabar duniya ita ce kisa a filin yaƙi da kuma riba cewa a matsayin fursunonin yaƙi da kuma fari mai tsanani ko kuma rashin lafiya wannan duka azaba ce amma ƙarama to ubangiji ce wallahi za mu ɗanɗana musu ƙaramar azaba dunal azabil akbar ma'ana kafin kuma babbar azaba ta zo a lahira ita ce azabar wutar jahannama wannan duka za mu yi musu ne la'allahum yarji'una ko cewa su sa dawo daga abin da suke yi na kafirci su koma ga imani shi sa muke musu wannan babu ɗaya mafi zalunci fiye da wanda ya zama an masa wa'azi da ayoyin ubangiji shine alqur'ani sannan sai ya kau da kai ga birin imani da su lallai mu in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala masu yin uquba ne ga mushrikai hadiga mun bawa annabi Musa miki tabbata daga gare shi littafi shine at-taura kar ka zama a cikin masu kokonto daga haduwa da shi hadiga kusan hadisin sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi a garin Isra'i inda suka hadu a baitul maqdis da farko annan ya musu sallah sannan kuma ya hadu da shi a sama ta shida lokacin da ya sama sallallahu alaihi wasallam dan ubangiji ya masa bishara cewa kake ku kwanta da Rasulullahi Allah ya ku hadu da annan Musa wata rana to kusan hadu kafin ma a je lahira kenan hadiza mun sanya Musa da kuma littafin sa zamo shari'a ne ga banu Isra'ila
wa
sannan muka sanya shugabanni a cikin manyan Isra'ila wanda suke jagorori suna shirye da mutane da umarnin mu yayin da suke hakuri a bisa bin addini kuma suke juriya bisa bala'in da Ubangiji yake saukowa wannan mutane sun kasance suna yin kini da ayoyin Ubangiji lalle ubangiji zai rarrabe a tsakanin su a wurin alkiyama a cikin abin da suka kasance suna yin sabani a cikin sa sai daga sha'anin addini to ubangiji zai raba musu gaddama kowa zai gane waye a kan gaskiya yanzu ba ta shiriya ba gare su kamar yadda muka halakar da wanda suke gabanin su daga cikin alƙaryatu wanda suke tafiya a cikin garuruwan su ko mazaunan su shine kasar sha wallahi a cikin wanta nan ka halakarwa akwai ayoyi wanda suke nuni a bisa kujerar mu yanzu ba za su ji ba ji irin na dura kuma su afta yanzu masu gani bane cewa mu muna kore girgije wanda yake ɗauke da ruwa mu tura shi zuwa ga ƙasa wanda take ta bushe sannan sai mu fitar da ruwa daga cikin sa dan ruwan ya sauka kuma sai mu fitar da tsirrai wanda ya zama dabbobin su za su dinga ci su ma kansu za su ɗiba amfanin gona su ci yanzu duk ba za su wa'azu su izinanta da wannan abu da muke yi sai ga ƙudurar mu a cikin sa ba suna cewa su muminai suna faɗa ga muminai suna cewa yaushe wannan buɗi zai zo gare ku inda gaske kuke abinda kuke faɗa cewa za a yi buɗi gare ku kuma addinin ku zai ma mai duniya ka gaya musu cewa a ranar da za a yi buɗi a iran nan wato imanin da kafirai za su yi a ran nan ba zai amfane su ba domin sun makara shine wurin alkiyama wannan shine buɗi na hakika ba kuma za a saurara musu ba su balle su tuba ko a karɓi hanzarin su ka kauda kai ga wurin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kai sauraro cewa azaba za ta tafi gare su su ma sauraron suke yi na haka su jira dan da suka mutu azaba ta fara wannan sura da zamu shiga sunanta suratul ahzabi ana ce mata suratul jama'u saboda abinda Ubangiji tabaraka ta'ala zai ba mu labari a ciki na daga wato yakin gwalalu yakin khandaku lokacin da kafirai suke gangonku suka tattauna da ba'u daban-daban daga guri da ba'u daban-daban daga wurare daban-daban suka zo za su rufa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a Madina to shi zaki kuma sallallahu alaihi wasallam wannan sura a Madina ta sauka kuma ayoyinta 73 ne بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا النبي قد وما أجزا دن طورا أمين جدي كرك ديو وكافرين لكم من أفقيت كم أبن ليسا أبا وشن أركا للا أمين جدي يا تبت مسنين أبن لسكي أي كتاوا سننكو نهيك بادي سكي أبن ليه لسا kamar abin da ake wahayi ya zuwa gare ka daga Ubangijin ka shine Alƙur'ani lallai Ubangiji ya tabbata mai bada labari da abin da suke aikatawa ranar alƙiyama zai kuma sakanta musu da shi ka dogara ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala haƙiƙanin dogaran sa lallai Ubangiji ya isa a matsayin mai kiyayewa gare ka Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai sanya wa wani mutum wato zuciya guda biyu a cikin kirjinsa ba kamar yadda yake da awa wannan aya ta sauka ne akan Jamilu ibn Ma'mar al-Fihri sunansa kenan Jamilu ibn Ma'mar al-Fihri kafiri ne wanda Allah ya bawa tsantsar basira da hadda ta tashin hankali ta abin da ya rike shi kenan har abada kuma yana da ƙarfin kwakwalwa yanzu nan zai bada mafita a cikin komai to sai rika da'awa yana cewa da kafirai ko hatta da sahabban ma yana cewa shi zuciya ya Allah ya bashi amma wannan ba yana nufin wai dama zuciyoyi guda biyu ga ɗaya ga ɗaya ba, a'a, kamar yana so yake zuciyarsa ƙarfin zuciya biyu gare ta. Laraba sukan faɗi irin wannan magana, in an zo mutum yana da kaifin basira da yawa sai a ce ai wannan ƙwaƙwalwa biyu gare shi, ba ana nufin ƙwaƙwalwarsa guda biyu ba ce sai dai ma'ana an ruɓanya masa ƙarfin aikin da ƙwaƙwalwa take. To sai ya riƙa wannan da'awa. To Ubangiji ya ƙareta shi a cikin wannan aya cewa ba wani wanda Allah ya ba zuciya guda biyu kowa ɗaya gare shi, in can banza yake fada. Ba a tashi gane ashe shirin baci ba ne shi, ginawa sai ba ta shiga ba sai ranar yaƙin Badar, yadda aka maguɗe su suka fara suka sha wuya baƙa, shi ma Jamilu bin Ma'mar ɗin ya sha da ƙyar ya ruga da gudu ya kama hanyar Makka da kalmi ɗaya a ƙafarsa ɗaya a hannu bai kuma sani ba har yaje. Wai ne zai yake tambaya Abu Sufyan ina takalmi na, yana neman takalmi sai ga takalmin kana a hannunka sha 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 za ka ce zuciya ji gare ka shi kare sai to wannan sai zama a shirin san banza ne. Ubangiji tabaraka wata'ala bai sanya mata yanku wa'annan da kuke yin zihari da su a matsayin iyayenku na haƙiƙa ba. Shi zihari shi ne a ƙungiyar Allah mutum ya kwatanta wani ɓangare na mahaifiyarsa ko na matarsa da wani ɓangare na mahaifiyarsa. Galibi sun fi da gadon baya, shi sa ake kira abin da suna zihari. Amma ba iya gadon bayan ba, ko hannunta ka kwatanta, ko wuyanta ka kwatanta, ko ma wani ɓangare na ta dai ka ce abu kaza na ki yi kama da na babata, to ka ji a kan ka tsira. Wannan saki ne wanda sakin kuma ba a cewa na dawo da shi ba kai sa ba, sai dai kai ka fara maka ta shi ne zihari. Yana a cikin sukin mujadala za mu zo sha'anin haulatu ko tsakaninta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. To wannan biye wannan abin da suke faɗa a larabci sukan ce an ci alayya ka zahari ummi ke a wajena kamar gadon bayan mahaifiyata ne, ma'ana yadda zan riga na sauka daga bayan mahaifiyata ba ta kuma goya ni ba, haka ke ma mura buke ko kaga ma'ana ke irin wannan na farko da ma an kwaɗe su ma bai kamata su yi ba, ba daidai bane mutum ya irin wannan. To in ma ta faru to akwai hanyar da za a bi kuma sai an yi wato kafara kafin a ga a sake zama da juna. To amma dai a ƙarshe abin da Allah yake faɗa mana duk wanda kuke kwatanta su ɗin da ma da iyayen naku Allah bai sanya su kamar iyayen naku yadda kuke faɗa ba, haƙiƙa ba haka suke ba. Haka na Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai sanya wanda kuke da'awa a matsayin ƴaƴanku su zama ƴaƴanku na haƙiƙa ba su zama ba. Da kafin wannan aya ta sauka Allah ya rushe kamar da zamu ji anan gaba ud'uhum li aba'ihim huwa aqsadu lillah. Mutum Ubangiji duk wannan mutum yana da dama kurin ya ga dan wani sai ya zama dana. Mafi yawa ma bayi suke haka wanda yake bawa ne da ma ba a san ubansa ko kaza kaza, ko ka inda shi kamar shi ɗanka sai ka ce kamar shi ɗana haƙiƙa, ko kuma ka je ka samu wani wanda ba san ubansa ba kamar yadda ake zuwa gidan marayu a ɗauko yaro, kawai ka zo ka ce ka yi abin da ake so adoption taban ne ake kira sa larabci da turanci sai ya sa adoption ko. To shi wannan ɗin to in kai hakan ba ya shi kenan ya zama ɗanka haƙiƙa ba, amma zuwa a wancan lokacin Laraba ya zama ɗan naka haƙiƙa. Duk abin da ɗanka zai ke yi shi ma zai yi, duk abin da kake wa ɗanka za ka masa. In gado ne ba za ka shiga da su shi ma zai shiga da ka, ya zama tsadi cikakke. Allah ya ce a ba haka ba ne, bai sanya wanda kuke da'awa a matsayin ƴaƴanku ko ƴan'uwanku su zama ƴaƴan naku na haƙiƙa ba su zama ba. Don mutum ya faɗi wannan ba shi ke da zama ɗansa ba. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a kansa wannan ayatu sauka. Akwai sai na Zaid ibn Harithata radiyallahu anhu. Zaid ibn Haritha barin gidan annabi ne, asalinsa bawa ne, bawa ne nana Khadija al-Kubra ita ce da kudinta kuma ta bawa sai na Zaid. Ko da ana cewa ya sha abin da ma'aikin sallan sai ga da a gurin mahaifiyarsa a wani kauli daga cikin abin da ban masa gado ne shi Zaid, amma dai bawa ne. To ma'aikin sallan ne sallama ya kira su ga Allah ko musulunci. Wata rana baban sai ji labarin yana gurin annabi tun da ba sai yana yake ba a yaki aka kama shi zama fursuna daga ne zama bawa, suka ji labarin yana Madina yana gurin annabi sai suka zo. Yaya ai wannan ɗan mun wannan ba bawa bane, iyayensa manyan madaukaka ne, ka ga mun Musa shi ne ma garin kamar mu shi mu tafi da shi duk abin da kace mu baka sai mu baka na fansa sai to kenan inda yayan sa ne ku ke ji ku tafi kai sai duka da yayan tafi sai ce a'a na zabi bauta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan yanci tare da iyayena na fi son zo na gon annabin cikin da bautar dan biyu daga nan annabi ya yanka shi ma sallallahu alaihi wasallam jin dadin wannan abu sai manzo Allah ya ce daga yau ma zai ji zama dana bai bi yayin nasa ya zo na gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zama shi dan sai shi zama dana yashe shi kuma kowa zama to kuma ana haka har kuma abin da zai faru wanda ubangiji zai faɗa cikin wannan sura ya zo ya afku na daga auren Zaidu da ita uwar mu'minai sai tana Zainab binti Jahshin kuma har karshe dai ya sace ta kuma manzo Allah yake zo aure ta Allah yake zo aure ta ba ma ya aure ta aka ce ba mun aura maka ita za mu ji nan gaba wallan ma kada Zaidu min hawa dan zawwajnaka ha yayin da zai je ga waje bukatar sa aure da ita sai kota kullun sai muka aura ma ita to ku tuna cewa dan sa ne ya riga mai shi dan sa kuma yanzu bayan ya sako ta kuma sai Allah yake mun aura ma ita ai kwaram aka ta zuru a gani Muhammad ya aure mata dan sa Muhammad ya wannan abu ne wannan kwada yayi yawa wannan da bagala ai abun bai tsari ba ya aure mata dan sa sai Allah ya saukar da aya ki shine wannan ma'ana da muke karanta ba mu sanya wanda kuke da'awa a matsayin ayyan ku kamar ayyan ku na hakika wannan ba haka bane dan ya ce dan sa ne ba dan sa bai da mata kawai dan baban sa ne shi sai yawa dan baban sa ne Zaid bin Haritha daga nan ma sunan ya fito ud'uhum li'aba'ihim huwa qatalin Allah a kira su da iyayen su sunan iyayen su shefi adalci agun Allah sai ce Adam ne sunan uwa na Haritha aka ce to Zaid bin Haritha da yau ba Zaid bin Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam wancanan ku magana ku ce da kuke faɗa na bakunan ku amma ba gaskiya ne ba ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne yake faɗa gaskiya ubangiji shi ne yake shigar da mutane zuwa ga tabarki sai dai ku kira su da iya da sunan iyayen su wannan shine mafi adalci a gurin ubangiji da haka daga nan aka dinga ce masa Zaid bin Haritha da kun Zaid bin Muhammad idan ko ku san iyayen su ba to shikenan ai ɗan uwan ku ne a cikin addini kuma wato ba bayin ku ne ko bayin ku ne to da shikenan ku tsaya kiran sunayen su sai a ce wane baran wani misali Zaid maula rasulullahi ko in ba san sunan uban sa ba sai to Zaid maula rasulullahi misali ko misali amru maula misali abubakar misali dai araba zai zuwa ga mai gidansa kawai fa iwanukum bi inni wa mawalikum shikenan
walaysa alaykum jinahum bima aqlatum bi
babu wani zai gare ku a cikin abin da kuke kuskure na aikatawa da farko in dai ba zo kuma ai da ganganci daga baya ba abin da zama ni kuskure musamman ko bayan da sura ta sauka ko ayat ta sauka in mutum ya zo fada saboda sabo baki ya saba sai ka je kai azrabi kace Zaid bin Muhammad bayan Allah ya riga ya hana to wannan ba laifi saboda kuskure ne ba ganganci ne
walakin ma ta'maddal qulubukum
abinda ubangiji zai kama ku da laifin sa shine abinda zakatun ku ta ganganta aikata shi
wa kana Allahu ghafurur rahim
lallai ubangiji ya tabbata ne gafarta zalbai ne ko mai jin kambayi
annabi ulil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum
manzo sallallahu alaihi wa sallama shine mafi cancanta da mu'minai idan mutum ya bar su fiye da su kan kansu ma kuma wato matayensa iyayen mu'minai ne wannan wato ya nuna wala'in shugaba sallallahu alaihi wasallam akan mu da kuma alfarmar da iyayen mu'minai matansu suke da shi akan mu zaka ji sai a ce iyayen mu'minai haka to an ce uban mu'minai kuma haka ne su dai matan annabi sun su iyayen mu'minai amma shi annabi fa ka taba jan ce uban mu'minai ba ka taba ji ba to kasance wasu su iyayen mu'minai ne kamar da ubangiji ya faɗa shi yasa aure ya haramta tsakanin mu'minai da su wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan ubangiji ya doka kar a sake a aure matan sa bayan wafatar sa matan annabi sun gama aure da kar sa ba wani ba za a ƙara aure ba shikenan saboda su duk iyayen mu'minai ba wani da aure ba su kuwa da ku Allah ya ce annabi Muhammad shi ma abul mu'minina misali uban mu'minai ne to da shi ma ba zai aure kowa a cikin idan Allah ya sauka mu da hurri din daga aljanna ko a sauko da shi dai sai da kuma Allah sai dai har to ba kuma san da ba amma su mutu ga aurin sai kishi da Allah ya taba su annabi Muhammad uwan mu'mini amma matan sa iyaye mu'mini saboda in aka ce masa uwan mu'mini to zai shi ma ba zai aure kowa kuma daga cikin mu'minan ba ce wannan aya akan ta manzon Allah ya faɗa wannan hadisi sallallahu alaihi wa sallam ana awladul mu'mini min anfusihi man mata wa taraka malan fali wa rasatihi wa man taraka dainan fa alayya dainu ni na fitan canta inda Allah Allah ya ce ni na fitan canta da mu'mini ni mu fitan canta fiyama da kansu dan haka duk wanda ya mutu a cikin mu'minai in ya bar dukiya wannan araba magadansa bana bukata ko kwanala shi amma in ya bar bashi na dauke yana kaina ni zan ja ba saboda ni na fitan canta da su su mu'mina fiyama da kansu haka daga nan duk tunda wannan aya ta sauka da manzo Allah in yazo zai sallah ga mutum yace ana bin sa bashi yana ku sallah ga dan uwan ku sai biya tafiyar haka wannan aya ta sauka annabi Allah bin shi to daga yau ko bashi ne ma yana kaina haura ka sai ba sallah kawai shi zai ga bashi sallallahu alaihi wasallam
wa ulul rahami fadumu awli bi babi fi kitabillahi من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا
ما أبو تازمنتي لكم كسنتي نما هيفا سوني مكي جنسنتا ساشر سيزوها جساشي أشكال تابن الله تبارك وتعالى خيجة شمو من يد مهاجرين أوجن شأن نجادو كنن باتكي شأن نجبن سابا ومن لوك سند ما ظل يكوم مدينة يهجرة ظل يأي مؤاخات تكان أنصار تو لكم wato su muhajirai to sai zama ko mutum mutuwaye daga cikin lansaru to dan uwansa muhajiri zai gaje shi ko mutuwaye daga cikin muhajirai dan uwansa lansaru zai gaje shi haka suka so mai da farko sai Allah ya raka tsawai sai ba haka za a yi ulul arham ba'dhum awladu ba'd ma abota zumunci na gaske na jini sun suka bucin tanta da junan su wajen gado ba wajen jinta ta addini ba wancan wani abu ne kuke na wanda Allah ya yaba muku kansa ya gode da kuke kula da jinan ku kai wannan yan uwantaka amma wannan yan uwantakar ba ta isa ta gado ba sai da yan uwantaka ta jini ta kuma sannan za a gado illa an tafalu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in ku aikata wani ma'rufi shine wasiya zuwa ga wanda suka dubance ku din to wannan ba laifi idan zaka mutu ka san mutum bai da gadanka kuma yayi maka alherin da ba za ka so ka manta kana so ka saka masa ko ka wani abu dai kuma dukiyar ta kana da yawa yadda ƴaƴanka ba za su gayyara ba magadanka ba za su gayyara sai ka ce to nayi wasiya in na mutu a ba wani abu kaza a cikin dukiyar to wannan yayi wannan ya halatta illa an tasalu ila awliyaikum ma'rufan amma cikin nan din ma sai da ma'aikatan Allah ya shigo ciki sallallahu alaihi wasallam yace la wasiyata li warithi ba wasiya ga magaji in mutum ya ci magadanka to kuma za ka masa wasiya sai dai in kai wa dukkan magada to shi kuma dan ya halatta ko kuma dukkan magadan su hadu su halattar da abin da kai sai mun yarda an ba wani kaza shi to wannan ma yayi amma ba haka nan kawai ka ware shi dan kaka haifar da gaba a cikin danginka to kuma zai ka ban ka mutu
kana balima tuli gani wa
kura dan wannan ya tabbata abin rubutawa ne a cikin littafi shine lafi mahfuz kamma ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayin da muka riki wato alƙawari da gurin annabawa tun lokacin da suka fito daga cikin zaman annabi Adamu muke tabbata gare shi muka riki kuma alƙawari daga gurin ka kai ma ya Rasulullahi da gurin annabi Nuhu da gurin annabi Ibrahim da gurin annabi Musa da gurin annabi Isa da gurin annabi Isa dan Maryam wa'annan da Allah ya lissafa a cikin wannan sura su ake a cikin wannan aya su ake to ulul azmi minan rusul eh ma abota girma daga cikin manzanni ake ce musu sune supreme council na Allah tabaraka wa ta'ala wa minka dai kina mai Muhammadu wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama to wannan biyar din sune ulul azmi minan rusul abun mamaki mai Muhammadu shi ne karshe a wajen aice amma da Allah ya tsara ambata shi ya fara fada sallallahu alaihi wasallam lalle mun riga da kauri ne kari da gare su domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tambayi masu gaskiya da gaskiyar su game da gaskiyar da suka yi shine cikin isar da sako ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ta naji azaba a fasan yawo da dika kafirai
ya
ku wanda kuma da gaskiya ga Allah ku tuna nima da ubangiji ya gare ku yayin da rundunonin yaki da dama suka zo gare ku suka zo muku sai muka aika musu da iska da kuma wata runduna wadda ba ku gani su rundunan malaiku wannan ubangiji na ba mu labarin wato ahzabu din ne dama sura sun zo ta ahzabi shine wato yakin da ake cewa yakin gwalalo ko yakin ganuwa yakin khandaku ana kira sa kuma yakin ahzabu shi wannan yaki wato dalilin sa saboda wani mutum daga cikin Bani Nadir wanda shine shugaban su wanda ake kira Huyayyu ibn Aqaba yayi bari ma aiki sallar da yayi tsaro da musulmi lokacin da Allah ya hijira zuwa Madina a lokacin sun ta Yathriba aka ake kiransa ya ahli Yathriba la maqama lakum farjuhu to lokacin sun ta Yathriba amma daga baya manzo Allah ya tunga mata suna ta kuma Madina ko Daiba har ma manzo Allah ya ce duk wanda ya kuma cewa Daiba to Yathriba to ya istighfari hadisi ne duk wanda ya take cewa wa Madina ma ya kira ta suna Yathriba to ya istighfari yanzu saboda manzo Allah ya tunga suna to lokacin da ya dawo ya yi hijira wa inda ya tarar a Madina Yahudawa ne kashi kashi akwai Bani Quraiza akwai Bani Nadir akwai Bani Qainuqa sai kuma Larabawa wanda suke dama halifofin wa'annan ne abokan su ne kawayen su asalin garin na Yahudawa ne ba Larabawa ba ne Larabawa da suke garin su ya Aus da Khazraj su kuma daga sha'anin kasuwanci da sha'anin noma da ake kawo su nan amma asalin masu garin Yahudawa ne to ba shi Allah su ya tarar da ita da su su kuma abin da ya kawo suka zo suka zaune nan tun domin tun kafin zamanin haihu Annabi sallallahu alaihi wasallam suke a wurin kakannin kakannin abin da ya kawo su da suka zauna a Madina saboda sun karanta a littafin annabawan su cewa annabin karshen zamani za a aiko shi kuma zai hijira ya dawo wannan garin da haka suka zuka zauna nan tare suke zama a cikin su annabin zai faru in ma ba shi su bai zama dinasu bai hude to har manzo Allah ya zai hijira ya zama kuma da aka aiko shi sai zama nasu bane suka bude suka cikin imani sai ka manzo Allah ya dawo Madina an yi tabba kun sani ko bai atul aqaba kashi kashi saboda haka labarin musulunci ya riga zo Madina har wasu sun san a hannun sahabbai wanda suka yi gaba amma su bai nadiri bai kaiga bai kaiga duk sun bidi sun ki ba su imani ba da haka manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallama ya riga sun da suke kai to sai sulhu da su ake yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su da su ba za ku taba mu ba za mu taba ku ba za a yi kaza da aka yi tsare tsare duk suka yadda aka fahimi to ana zaune lafiya ana zaune lafiya ana zaune lafiya ha aka yi yakin Badar ha aka yi Uhud ha aka yi kaza duk ana nan lafiya ba wani abu lokaci guda kawai shi wannan la'anan Allah ya yi bin Aqaba wanda shine shugaban Nadir din kurum sai shi dan ya kawata masa ya jira Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje sai dishi haka sai ya zara jiki sabsab ba a sani ba sai fita daga Madina sai Makka sai dai samu shugabannin Quraishawa ya musu roman baka in cewa su zo shi kuma zai taimake su ta cikin gida su kuma zo su aiki kawai mana in suka zo suka buga hisa misar shi ne ku zo ku kewaye garin da yaƙi mu kuma muna cikin gida ma mu da jama'a mu mu ta cikin ne aiki ku ta da kai aiki a haka sai mu gama da annabi sai ku sai da to amma ba mu da karfin da zamu iya haka sai ce a ba komai dama ra'ayin ku nake son ji daga nan ma gurin bani bikirin zan tafi su je ka mu ka samu namu sai ta gurin su kuma suka ce a to mun yadda amma ba mu da kanjiri ta a ai muna da goyon bayan Qurayshawa kuma daga nan gurin ku gurin bani tanimin zan tafi su je ka ka samu goyon bayan mu sai ta fitan su ma suka ce a ba za mu iya muna so amma ba mu da karfi sai a ai muna da goyon bayan Qurayshi da kaza da kaza yanzu kuma daga nan gurin ka zan tafi su je ka a haka a haka a haka sai da ya haka kabilu daban-daban fiye da goma duk suka yadda kowa ya yadda zai fito da rundunar yaƙi mai yawa a zo a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne wannan gangan ku shi ta Allah ya kira yaƙin da suna da zotul ahzab yaƙin jama'u saboda ba jama'a ɗaya ne suka yi ba kawance ne da yawa aka fito sai da suka hado rundunar mutum 10,000 suka tinkaro madinar manzo Allah zai mutu shiga sallallahu alaihi wasallam mai kisa sai samu labarin fitowar su tsoro ya buji zuciyar su da shi sahabban aka rasa yadda za a yi yakin nan da yakin garo ba za a iya tinkara fa ba saboda sun yi yawa ka san ana cewa sun yawa ita ba san tinkari ko dai ana da karfin ko dai ana amma kuma ana ganin yawan su fa mutum 10,000 ba fa ba da ta aka rasa yadda za a yi a lokacin da yana wato Salman al-Farisi da ka bada gare shi ya musulunta shi ya kawo magana dabara ya ba shawara cewa sallah ga abin da ya kamata mu a garin mu in yaki irin wannan yazo wanda muke ganin ba yadda zamu yi tunkare shi dabara muke sai mu cewa garin mu da rani rabu mai fadi ake yi yadda doki ma duk karfin da ba zai iya tsalle tsalle kiramun ba kuma ko kiramun ya tsira wanda ya fitowa ba kaga shi kenan an huta sai tsaya inda suka mutaya inda mushi sai gari su koma sai Salman ya ce manzo ya ce a kuma da wannan da ayyuka na Salman ai sai ya yi shau ai ko wannan yayi shi ka shi kenan sai zo haka manzo Allah ya izini aka zo to dama Madina an yi sa'a mafi yawan Madina dama wato ne ne duwatsu eh duwatsu ne dai suka cikin wuta inda yake ya rage babu dutsen ba tsaunuka ba ta shine inda za a shiwo din nan dama can akwai sutura ba su iya zuwa nan ba to sai aka zo manzo Allah ya dinga shatawa ka dada ake in ya shata daga nan zuwa nan yace mutum 10,000 sai a shiga ta hada ai ta hada an shata iya ramun fadin sa da girman in ya sake shata wani ne sai a shiga in ya sake sai a shiga haka aka dinga haka aka dinga har ma wani dutse ya gagara kasuwa inda aka fitar da shi ana cikin hakan aka ji aka rasa da za a fara shi aka zo a ga manzo Allah wani dutse ne gashi nan an tada shi a cikin rami ya kifa kuwa an rasa da zai duk ya fata kayan aikin duk dindurusun da fadin zo mun diga da wai duk lalata ce sun kifa kuwa manzo Allah ya ce mujin gani ya shiga ciki yana zuwa ya kalli dutsen sallallahu alaihi wasallam sai alwala da ya alwala ti ba ruwa ruwa alwala sai ya fa aka diga kawai ya dauki isa a bashi abin hada aka bashi digar Allah ya tsaka da hannun sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya buga ko an ga wannan hasiya ta shi tar haka dutsen ya tsage Allah ya ce Allahu akbar sai na wato Jabir bin Abdullah al-Ansari idan ta fita gare shi yake wallahi sannan manzo Allah yake daga wannan fadin sai diga din sai da mutum sai sa da ya tsaga sai mai kusa ya bude sai buga sai duwa kuma ya tsora a cikin sa ba komai a cikin in wa yake ji kwanan sa uku ranar bai sa wuce ko ji shi ne sa ba jin yake wannan shi ya kuma daga wai buga haske ta ji Allah ya kabara ya kuma daga bugu uku ya mar duke ta tsaye gaba da ake ta kwasa kawai ana zubarwa sannan ya fita aka ci gaba da haka ya fassara musu abin da wannan haskin yake nufi dalilin kuma da kabbar da yake cewa a haske na farko ne da za a nuna mun an bude kasar Yaman gaba da na biyu an nuna mun Farisa na uku an nuna mun duniya gaba ina bude ta sallallahu alaihi wasallam daga nan aka gama haka kafirai suka iso suna zuwa sai ya zama wato suka sha mamaki abinda suka karar ba su ba tsammanin sa su a cikin laraba ba su da irin wanda ba ba san ta ba suna gani Abu Sufyan ne ce biyan da aka yi akwai wani mutum daban ba balarabi ba ce wannan dabara ba ta Muhammad ba ce san ta ba ata sauci to suka tsaya nan aka rasa yadda za a yi an ce sun zauna kusan kwana 15 ba ya yi tsakanin su kullum suna nan suna ci suna sha daga cikin abin da suka zo shi maza Allah na cikin majini shi da mutanensa a bare na waje ba wanda ya ke wani sai da ɗan harbi da kiriya daga nesa kawai fafaf haka an ce ma sun mutu haka kwana wata kwanan wata suka yi wato kwana 30 kafin abin da ya faru horo sai dai a tsakanin hakan wata rana wani mutum da yake cewa Amru ibn Abduwuddin la'anatullahi alayhi wani kan karfin mutum ne din namijin da ya targa masa sunan gawa ba a taba yin nasara da shi aiki ba yayi kukan kura ce shi wannan aikin matan ya gaji shi a zauna a dinga sallan mutane gare sa kawai ya tsalle fadu kiramu da dukin sa ya dinga zambarwa ya matsa yana tsala annabi sallallahu alaihi wasallam shi Muhammad in dai kaza kaza ka shigo ko ka turo mun wanda yake da gani mu zo magana ba ka ce gaskiya kuke ba ka ce duk wanda muka kashe aljanna na shi duk wanda yake son tura shi aljanna ya to sai na alhaji magana ta mai daki kawai sai zaburi tashi sai rasulullahi dinji annabi ya ce annabi zauna amuridin abdu wuddin ne ba gurin wasa bane zauna sai na ali dauri ya zauna ya bi umman annabi amuridin abdu wuddin ya kuma zambarwaye kirari ya kuma faɗa abin da ya faɗa sai na ali kuma tashi na Allah ya ce zauna ali amuridin abdu wuddin ne fa ya kuma ya zauna ya kuma haɗewa a karo na uku ya kuma sai na ali kuma zabura duk cikin zabun ba wanda ya yi amsa wa kowa ya tsoro amma sai na ali lokacin shekara 17 saboda bazan haka da zuciya ya zabura sai ya rasu da Allah zanci zalla ya shuru ya ce haka ne zalla ya kwanta rawar nasa da shekara sakurin ya tsawa ali ɗauko ta kogon su zalfa ƙara idan ƙawasa yana yi sai ɗaga hannu ya ce ubangiji Ubangiji a Badar ka ɗauke mun Abu Ubaida ibn al-Harith bin Abdul Muttalib a Uhud ka ɗauke mun Hamza bin Abdul Muttalib suka shahada yau ga mafandan ku ga Ali ya tafi rabbi la tazarni fardan wa anta khairu wali Ubangiji kar ka bar ni ne kadai kai ne da yake ba da magaji ga dai Allah yana da kashin kiyayewa kike ka Ali Allah ka kiyaye shi daga banza ka kiyaye shi daga bayansa ka kiyaye shi daga manta ka kiyaye shagunsa ka kiyaye sama da shi ka kiyaye shi kasa da shi ina Allah ya tafi ina zuwa yakin kare a ya ji dan karo karani a gaban sa kike kai ya daga na waye wannan yace Ali ibn Abi Talib ne bin Abdul Muttalib ta sha abun kunya baban ka aboki ne ai bazan yaki da kai ba ina jin kunyan da lahira mu haɗu da shi sai ka kashe mun dana ba ta kaman guri kai ba da kai nake yi ba yace ni ko da kai nake yi ita kai yaro ba na san shi da ba san kashe ka yace ni ko ka da sa'a kai kake nake yaza sai na alija yaza sai na alija amma duk abu da yake da bata mai lokaci kawai da ta kuje kan sai na sai na alija zai ku ne da ta kuje sai gashi da ka shi gida ju da ka shi ku so shi gida ji sai na alija da ta kuje nan da kabbara manzo Allah ya jiyo shi zalla yace ali ya kashe shi zalla ya kabbar yace la fatan illa ali wala sifa illa zulfaqar ba wani saurayi wanda ba annabi babu wani takoji wanda ba zulfaqar ba in dai ba zulfaqar ba takoji ba in dai ba annabi ba saurayi ba zalla ya kabbar to daga nan gurin farkon bishara ta cikin duka ta mu'mini saboda haka aka zauna tsawon wani lokaci to ba da dama a fito ba da dama kuma su wasu saboda ka tsawon wannan kwanaki ba shi da kallon kallo ko aiki a cikin kanun haka abubuwa sun dan faru tunda har abincin zanen madina ya kare ana sai da za a yi ko ba da ma a fita a jami'u ne manzo Allah ya aika gurin su wa'annan ne huda da ke cikin gari ban da zirin nan taimaka su ba su dama za a hau da jinin su a yi sauka a sauke da jini sabai su samu su fa abinci in an gama wannan bala'in da yakin zamu mai muku suka ce ba su yarda ba manzo Allah ya kullika a rafiyar bisu haka da abubuwa sun faru har dai bayan wannan kwanaki sai wanda ne kawai Allah ya saukar da shi irin iska mai ƙarfi shi ne wajen zan karawa haɗu tare da rundun da ba a ganin da ido suka mara'iku suka zo kura aka gama aiki da asuba zalla yana fitowa ya san da sabai ya ce wani abu ya faru waye zai je gano abin da ya faru waye wanda zai ji ya je gano abin da ya faru aka rasa wanda zai miƙe kowa tsoro yake sai hujja fita da zamani ya tashi ya rasulullahi lizan shi da sunan Allah su zai fa ne ka gano shi ma yana fita ya dawo sau ku ɗaya biyu kawai dawo ya rasulullahi sai ya yawa gani sai zai hawa annabi ya ce Allah ya kiyaye shi daga masa zama yin sattar gaba suna mana shi ta kamu da shi shi ma aka mai addu'a da sunan Allah su zai fita ya ce wallahi kananin sanyi ake amma yadda ka san wuta aka hura mu a tsakiyar farki ta jiya ka da gani ni musamman wani sanyi ba kuma daga nan bai karin sanyin ba hayyar haka yi zai zai gano abin da ya faru amma zalla ya mai sharbi ka kai komai ka je ka gani kawai ka dawo amma sai kona ita wallahi ba dan annabi ya ce kan wani abu da ni zan kai Abu Sufyan ko da gani gashi yayi wa Abu Musa da bai bai sai mai in ke yake na sai guje kuma waje ya kuma makka bai san yayi wa rakon da bai bai kuma ya ce ne in ke ya ce mai kai ya ya kafa eh nan na wasan to ai da bai ya fa san da ya ko kunce da kare ba kai nan a nan gurin haka da dawo gurin da annabi su Allah ya gama da shi wace da sannan aka to maza Allah ya koma gida ya koma gida kenan duk sabai a tafi gida kuma ana ta murna shikenan Allah ya bar masara a yake duk kafirai wasu mutu anan wasu kuma sun ta karye wasu raunuka da yawa da sun ji wasu maka. Sai na Rasulullah ya shiga gida ɓangaren da na Ummu Salama a ɗakin ta yi. Ya shiga ɓangaren ta ya so mu wanke kansa haka da alamun duka ba zai wanka ko zai ɗan jajjar da jiki. Kawai sai na jirgin da ya shigo. Ya ce ku mu mina hakun aje takobi ko kun soke kayan yaƙi mu mala'iku mu gama yaƙi ba tukun da sauran aiki. Ku kun gama mu mu gama. Manzon Allah ya ce na kuma za a je ya ce Banu Qurayza mun. Banu Qurayza. Ai mu Allah ya tura mu san gama da su. Rundunan mu'minai sun gama da su mala'iku ba su gama ba. Mu mu koma gida ba tukun. Manzon Allah sai fafa kawai ya sake sa a rawar da yake fito. Ya sa Jalali ya shela. Duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ran lahira kai ya sace la'asar ba Banu Qurayza ba. Eh kan wanda ya ce la'asar ba Banu Qurayza ba. Unguwa ce a cikin Madina. Ai shi kenan. A nan gudun ma aka fasi gida biyu wajen fahimta hadisin. Wasu ka fahimci umarnin a matsayin ai sauri a je, ka abai da aka tafi ba je ba. Wasu kuma suka fahimci a annabi ta yi ka a fice ai sallah fi annikan. Da haka akwai wanda ba shi sallah ba sai bai isha a ranar. La'asar din nan mutum da bai da dare, saboda ba su isa ba san sai dare. Haka suka gane, kuma manzo Allah ya ce kullun ada'un, kowa ya yi ta kan lokaci. Da wanda ya yi ta a hanya, wasu suka ce a abin da annabi yake nufi kawai ai sauri a yi, sannan haka sun lokaci sallah ya yi mutsayi ne, sallah mu kare. Aka tsaya kan asar aka. Wasu kuma suka ce in wallahi ba zan yi sallah nan ba, annabi sai ka ai sallah sai abu ne kurai. Suka ce ba su je can ba sai dare, sannan suka la'asar suka mu garba suka isa, annabi ya ce kullun ada'un, kowa ya yi sallah a lokacin. Dukkan gana abin da kirki kowa ya fahimta. Sai zai fita akhlahu ummati rahma. Kaje sai gaban mu ka san cikin baka dinga duka mutane cikin wuta. Komai aka yi cikin wuta, wuta karka, kafirci, bid'a. Ko ai da baka. Yanzu da abin da suke ai ya bambanta. Wani ya sallala asar a lokacin ta, wani yayi bayan isha, annabi yake kowa yayi ta a san lokacin. Dan ni ne umarni ne sai a haka. Kuma yadda ka gane haka ne hadisi. To kuma za ka zo ga dinga tura mutane wutan ban gane. To shike nan manzon Allah ya je aka je aka su ma aka cewaye unguwar ta kuma ne Qurayza. To sai da aka kwana 15 ko kwana 20 haka. Ba a yace su ba, ba su fito sun sallama ba. Bala'i ne bala'i sun ce da abin da suke da shi a cikin gidanne. Su ma suka fito suka fara neman sulhu da Annabi. Lalle manzon Allah ya ayyade zai. Manzon Allah ya ce ku so ko hukunci. Ku so ko hukunci. Suka ce hukuncin da tsauri gare shi wanda da shi ba ta dai wani da bane sa wani da bane mana hukuncin ba sai ba to yana ga zamu ci kusan ayat ko mu je tukunna na mu yi
wa kana Allahu wa ta'aluna wasila
Allah ubangiji ya tabbata me gani da abin da kuke aikatawa
in ga hu bi khurujikum
yayin da suka zo muku suka farai ta sama da ku da kuma ta kasa da ku sannan kuma zukata wato zukatan ku kuma minan suka zama sun karkata kowa ido ya daina fatar kenan wa balagatul qulubul hanajir zukata sun kai karan karma kowa zuciya su ta kada ya shiga cikin tsoro dan ba a san yadda za a kare ba kuna tsada tsada ta iri ga Allah kuna cewa wai sai yaushe Allah zai kace muku ne
wala yaqbalu
al-mu'minuna wa yuqimuna al-salata wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya da rabu mu'minai sannan kuma aka jarawar wadda ku rarawa wadda ke ne tsanani sambata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayin da munafiqai suke fada da wanda suke da rauni a cikin zuciya ta su suna cewa ashe ba abinda Allah ya alƙawarta mana in ba ruɗi ba an ce za a taimake mu za mu yi nasara amma hayyar mu ga nasara ta tabbata wa
idza qala qawlun
ya ahla yadriwa la maqama lahum sarjihun wasu jama'a daga cikin ku suka faɗa su da munafiƙai suna cewa ya ku mutanen Madina ba ku ga gurin zama fa anan filin yaƙin nan na Khandaku ba la maqama lakum ba ku da gurin zama anan kun baro bayan ku tsarara Yahudawa bai Nuzir da Banu Qaynuqa'a ko da Banu Qurayza duk suna nan a cikin Madina kun kyale su da yaran ku da matan ku a cikin gari kun fito nan filin yaƙi dan haka baya ba jini ba ku da gurin zama anan ku koma gida. Mana ba ka cikin mutum habbe suka dinga faɗa wannan wasu daga cikin su har suna neman izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini ya su koma gida ya kulla inna biyutana aura suna cewa ai gidanmu ne mu kintsa ba mu kintsa gidawa muka fito ko ku a'a mun bar gidanmu tsarara saboda yahuda na cikin gari
wama yuri
amrani yuriduna illa kana ba tsarara suke ba ba kintsa gida ne ba su ba kullun suna son su gudu daga filin yakin ne saboda sun kaddara su ubangiji ba zai taimake ka ba inda an shigo cikin Madina an rashe su mana kafiran da sun samu dama sun tsallake wannan ramin sun shigo cikin Madina daga kowane gefe naka sannan aka nemi su dawo cikin shirka in ba haka ba su kashe su la atauha da kowa za su cikin kafircin su ban musulunci dama muna fuka ne ba daga shirka ba
وما
تلفظوا بها إلا يسيرا. بعد ذلك أشكركم سيئة
الآن. ولماذا
نحارب الله منه لا يولون مكبرا. حقيقة سيئة سيئة ومن يجي التوريس وبذلك سيئة سبادة بايا قمنا سيئة بابا صلى الله عليه وسلم. lalle ku alƙawari na ubangiji abin tambaya ne duk wanda yawa Allah alƙawari sai ya tambaye shi ga shika ba kace da su gudu ba zai amfane ku ba in kun ci za ku guje wa mutuwa ne ko za ku guje wa kisa to wannan gudun ba zai amfane da ku ba domin Allah ya so sai kisa ne tambaye ku har gida yayin da zama an kashe ku kuwa ko kun gudu daga filin yaki to ba za ku ji daɗi ba dai a duniya sai kaɗan domin ajalin ku zai cika nan ba zai daɗewa ba tambaye suka ce wane ne wanda zai kiyaye ku daga abinda ubangiji ya shirya gare ku in ubangiji tabaraka ta'ala ya nufi mummunan abu gare ku shine tarotsewa a filin yaki ko ko ya nufi ya ji kanku shine ya ba ku nasara ba za su samu wani majibincin lamari wanda zai amfane su ba ba kuma za su samu wanda zai taimake su kuma bayan ubangiji ba haƙiƙa waɗanda suke masu jan ƙafa daga cikin ku wanda ba su yi yaƙi sun san walƙa'ilina li ikhwanihim da wanda suke faɗa ga ƴan uwan suna cewa ku zo wajen mu kar ku tafi gurin yakin nan sai ka dan to wa'annan ubangiji biya sun su waye suna masu kwaɗayi wato a dusa su dawo da su cikin shirka ku bar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan tsoro ya zo muku shine yaki sai ka gan suna duba ya zuwa gare ka idanun suna karkaɗawa a cikin makirtansu kamar wanda mutuwa ta zo masa ƙarara sai ka gan shi biyan zuwa idanun ya firgita idan kuma tsoron ya gushe gaburanku shine ya zama an yi nasara a yakin an samo ganima to sai kuma su dinga cikin da ku da harasansu wato harasa wanda suke masu kaifi su dinga gaya muku maganganu wanda za su bisa ta muku rai ashin hasan ala khairi kuma suna kwadayi a cikin ganimar da kuka samu suna so a raba da su waɗanda nan ku ne waɗanda ba su imani ba a hakikar imani shi sa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wato fata ayyukan su domin da ma munafiqai ne
wa kana ba'ida ala wani yusira
shi ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wannan abu ne mai sauki a gurin sa amma ni suke yi su kafirai cewa waɗannan wato jama'u da suka zo za su yaƙi Madina kamar ba za su koma zuwa Makka ba ba za su tarwatsi ba in kwada za su sake dawowa su waɗannan rundunonin yaƙi a nan gaba to da sai sun dinga buri suna cewa ina ma su suna cikin ƙauyuka ne suna tambaya game da labarin ku kuma mutanen Madina ba a cikin Madina suke ba dai wannan tsoron shafe su ko da ma sun kafin shi a cikin ku da ba za su yaƙi ba sai ɗan kaɗan حقيقة وشكوي كتاوات بطا قريكو أشيش عن المائي كتر الله عليه وسلم ودجير ديك كوي بشي أشيش عن يأتي يكو مشاء عن الزمن جنا لوك شلبا يأتي أما وانا سيوان ديك أوران الله تبارك وتعالى كما يكي فاتا حدوا على الله لا يشيع أران الله هرا كما سيوان ديك ديك الله ديوه ولما
لا يؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعيد الله ورسوله
أحسب الناس أن يقولوا آمن أن يتمكوا يعني أحسب الناس أن يتركوا نوع أن يتركوا أن يقولوا آمن ناوهم لا يتمكوا ثم من الناس أمان يسكي لسن شيء من إيمان إذا الله سي الله يتعالى سوى أول ماذا أجرده أذا إيمان الناس لك السنكم أنا السماء لكن يا إلا وإن الدنيا يأتي سكسو لك مكة ثم من يسكي أستاذ أبن الله لأن نرسل الله سوى سنة القولي فلك الجربة kuma mun san Allah yayi gaskiya da ma'aisha Allah sai gaskiya zai tuba ce
wallahi
babu abinda wannan yaki ya kara wa mu'minai sai dai imani da kuma sallamawo ubangiji daga cikin mu'minai akwai wadansu mazaje wanda suka gaskata abinda suka yi ubangiji tabaraka wa ta'ala alƙawari akan san daga tabbata tare da bada kariya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama daga cikin su akwai wanda ya mutu a filin yaki ko aka kace shi shahada cikin su kuma akwai wanda yake sauraron irin wannan ya sani shi nan gaba amma dai ba san da ba da yadda suke nan alƙawarin da suke ubangiji suna kansa domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sakantawa wanda suke masu gaskiya a bisa gaskiyarsu domin kuma ya arzu da munafukai idan ya so ko kuma ya karbi tuban su in ya so Allah ubangiji ya tabbata mai gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma mai jin kai ne gare shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya juya da makircin kafirai zuwa ga kirazon su basu samu wani alheri ba shine abin da suka nufa sai daga su nasara akan mu ne to ba su samu haka ba lalle ubangiji ya isa wa mu'minai wannan yaki ba yakin ba Allah ya turo iska da dandanan mala'iku duk suka gama aiki ubangiji kuma ya tabbata tabaraka wa ta'ala wato mai ƙarfi ne wato a cikin sabon samar da abin da ya nufa daga taimako ga mu'minai ba tare da sun yaki ba kuma maguwayi ne a wajen ya bada rinjaye wato ga su mu'minai to kamar da dai muka faɗa da zai cewa wannan yaki da gare shi ne kuma aka tafi zuwa yakin Banu Quraiza kuma abin da ya faru ya faru shi ma'aikata sallallahu alaihi wasallama har ya tsira kayan yaki yana wanke kansa Jibril zai ce a abu mu gama aiki ba shi da za a je kuma yace ai sai dai a je Banu Quraiza da kuma insha Allah ya ce Bilal ya yi shela ko khairul lahirkadi a ga wa sadaukan Allah kowa ya tiddi kan wanda ya sallah sai Banu Quraiza to aka ji aka wannan hikari na tsawon kwana 20 sannan daga nan su kafiran wato yahudawa suka yi dukkan zasu sauka akan umarnin da hukunci da ma'aikata Allah zai zartar amma ba sa so shi da kansa yi hukunci tsakanin su saboda suna ganin kamar zai wahala su sai dai sun zabi Sa'ad bin Mu'adh da aka tabbata gare shi ya zama shine zai hukunci tsakanin su abin da ya zartar shi kenan da shi ko Sa'ad bin Mu'adh yana son kwanta ma yana fama da kansa lokacin yana son gargara saboda an masa wawar rauni sosai a filin yaki kuma yawa Allah wato wani hurwa ya addu'a shi ubangiji idan akwai abin da ya saura daga cikin yakin da annaban ka zai da kafirai to ka wanzar da ni saboda in tunkaro wannan yakin nan gaba amma in ka san ka gama ba shi nasara daga wannan kara ba zai bukace ni ba nan gaba Allah ka tsare ni na fito da gunka sai zama raunin nasu yake warkewa da an sa magani sai kalle shi jini jini ya dauka su alaba da shahada zai yana cikin wannan su kuma suka ce shi shi su shi hukunci a zakano masha Allah ya aika shi a kira shi aka dauko shi akan jaki aka tauran garanga aka zo da shi manzo Allah ya ga masa da abinda mutanen suka ce sun yadda ai hukunci a zakano su da abinda aka yi shikenan amma sai cikin fukai sayyidina Abu al-Mu'adh ya tace to sauki ce na Rasulullahi to hukunci na duk namijin da ya isa dauka takobi a cikin sa a yanka shi duk namijin da ya isa dauka takobi a yanka shi duk mace da duk yaro karami a kama su zan furfurin yaki gaba daya a kwata garin ba kowa manzo Allah yake alhamdulillah kai hukunci da abin da zai yaddar da Allah ya yaddar da manzo Allah manzo Allah yake sayyidina Ali ai sai azabta sayyidina Ali ya shiga da shi da ɗan baran dansa aka dinga kwako su sai da yanka mutum 600 ko 1600 kai mutum 1600 daga cikin mazaunan sai na laifa aka dinga kwantawa na hanka dai daga cikin aljiza sannan aka kama matan su da yaran su kanana gaba da su tafi da su ko guda an banga kai shike sai da baba yi da abun nan daga nan sai na ji ridu mazalla yake ridu sai ne kuma yake sai bai nabi ai ba gama ba aka ba wannan go kuma ka tabbar da jini su kuma da aka ji manzo Allah sai hukunci akan su cewa kakkab su kwashe kayan su fice ba ma bukatar mutum daya a cikin nabi to suwa magana su za ta zo ko cikin suratul hashr za mu zo cikin magana suratul hashr manzo Allah bai kore su gaba daga cikin majaga yahuda nan daga madina manzo Allah bai tarar su daga kuma da ya tarar su ba ya yi musu addu'a kar Allah ya kara tsara su guri guda nan gaba sai za tun da aka ce sai an yi wa san tsugunar da yahudawa shirin tsugunar da yahudawa har yanzu na gashi nan ba kuma annabawa lafiya ba annabi ya riga ya tura mutane kace sai ka hada su ka hada su ne su yahudawan da su zo na lafiya a duniya su a tarwa su kar ka tsugu da amma inda suka tsola lafiya ne yanzu da wannan rikicin lafiya a Isra'ila da kaza kaza ɗan ƙasa ce kankanuwa ba ta da yawa su ne wani duka dukan da waɗin sun an yi fanko ba su kai Kano ba ma waye Kano ko shiga kai wata ƙasa ce wani gari ne ba yawan jama'a ne Jawaban cinta kake. Wani na faɗa ba. Ba su da wani yawa. A duniya amma fitinar da bala'in da annabi ya fanga. Shi zai addu'a ka Allah ya ƙara haɗa zuriya. Kuma wallahi ba za a zauna lafiya ba sai da aka fata sauƙi Yahuda ne. Amin. Wato ba mutum 1600 bane mutum 600 ne 600 na farin eh mutum 600 ne wanda aka yanka din magazin kuma mutum 1600 ba afwan kace
wa alladheena ma'ahu ya rabbi yusayyi wa rabbuhu lahu maro
wannan gidi tabaraka wa ta'ala sai ya sauke wa'annan suka zama sun yi tunduwa akan su daga cikin mazawar taki suna bani quraiza Allah ya sauke su daga cikin wato ya fitar da su daga cikin gidajen su wanda suke masu kiyaye su kuma sannan ya zuba musu tsoro da firgici sai
nan da wannan wata riuna banga
shine yadda kuka yayyanka waɗansu su kuka kashe su sannan kuma kuka ribace matayen su da zama bayi a wajen ku
wa wa muhallahum wa diyarahum wa amwaluhum wa ardhan lam tanawwa
ubangiji ya ba ku gadan kasar su da kuma gidajen su da dukiyoyin su da kuma kasar da ma da ba ku shiga cikin ta ba sun zo kuma jine da sai ungon banu quraiza yanzu zama sau
wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira
lalle ubangiji ya tabbata ne iko ne a bisa komai
ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika yawm qul ummu li hayati kulli wa lanaha ta'alika wa tiyuhunna
wannan aya ta sauka a cikin sanin matan ma'aikata sallallahu alaihi wasallam sun tsara lokacin da suka dinga matsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da neman neman iri yau sun suke a musu kayan kwalliya gobe sun suke a musu dinki gobe sun suke a zo musu saka haka haka dai kullun yusuf kullun nema annabi annabi ai kaza yau ai kaza abin ya dane shi ko wau dan da ana da shi ayi dan da babu ya ga sahabbai wanda yake da iko a zo ai haka aka dinga abin ya dama annabi ya kasa magana ubangiji da wadda kota ala shi ko ya ga damu manzo Allah akai sai sokar da aya ya ku wanda ku ba da gaskiya wato ya ku ma tayin manzo sallallahu alaihi wasallama idan kun kasance kuna san Allah ne da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nan lahira to
ما هي ترجمة
يا أيها النبي
هو ماذا الله
يا أخي وانا النبي كفتا جماعة يانكا إذا كنت سنسى رأي والدنيا إذا كنت سنسى لكم أدنسا تخذوا شيئا نزيد لكودادي كما أن تشيوكو سيكتني شو باسي أني فرابا بعد دوجة كنت سنسى ودى دوريا وزو أمباوك شيئا نقوان كفتا جنسا ليكم سأل الله أبانو لو كنت سنسى كساقرا أنه صلى الله عليه وسلم سيكواشا كاين كيكوما وصلاتي dalilin wannan abin annabi ya kwaje karanta kuma masallaci yace dai mafi nan yaji sai bayan wata daya daga shi sai malaji tsufiya hadu masa ita kada ita bare ita yi ta ne zama ita sai bayan wata labarin ya fara tsama a karfe da zai ko a madina aka danga surutu ai annabi ya fita matansa gaba da annabi ya fita matansa sai na umar hankali sai tai yaje shi gidan annabi ya sallama ya shiga daki kasana na hafsu yace hafsa da maba na jira miki kace biyo aisha ma aisha ta ce ki kyau aisha ta ce ki matsayi agun annabi babanta ya fi babanki matsayi agun annabi kin zo kin biye mata yanzu abin da ya bari abin da yake ja na fada an ce sai ki tani ban sani ba amma ga sha masallar take ne ka tambaye shi ki ban sani ni da kawai ya kwata san sa amma ki ka tambaye shi ina umar ya fita idi masallaci tada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ina neman izini umarna neman izini na shigo manzo Allah ya shigo kuma gara sai na umar ya koma wani lokaci kuma dawowa ya sallama ya rasulullah umarna neman izini na shigo manzo Allah ya shigo kuma gara umar ya koma wani lokaci kuma dawowa ya rasulullah umarna neman izini na shigo manzo Allah ya kuma gara sai na umar ya ce aguje na fita sai zuciya ta ga mun kai Umar za ta zama munafiki yanzu Allah ya saukar da aya akan ka ba a yi masa haka tunda ka matsa masa hanko uku ne yanzu nan ubangiji ya yi wahayi dan haka da nufin fita a guje na masa na babu sai ga wani hadin ya je ya ce zo Umar ka dawo ka dawo Allah yana izini ya ce ka shigo sannan nabi da shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da duk kusa bage shi sai ya rasulullah abinda nake ji Allah fada ka saki matanka gaskiya ne ka saki wallahi shu ce Umar ba ka mana sake su ba sai Rasulullah ta mun izini magana ne bismillah yace kaga yau wanci ya faɗa masa sai da Umar irin abin da ke mun tayi kaza da ya dinga mutum da shi ne wallahi da ya da ba so yake fushi ya dinga ga wannan irin abubuwan da matarsa take ta mai lalle huka da abu kaza ya ta hagu sai da wallahi da ya tukan sallallahu alaihi wasallam Allah ka da cikin ya tsaye da yidi da dadi ce Umar abin nasu ne yayi yawa na gaji shi sa na farko sun so wa su kinsu ne kuma zan koma sannan sai na Umar ya ji yaran kuntar da hankali sai ka gode wa Allah tsoran sa kawai a ce manzo Allah ya fita na hukunci sai inda ya fata sannan ya koma gida kyare manzo Allah sai da wata guda cip sannan ya koma gida amma radde shi gidan yana shi ya shi da ɗakin nan Aisha ta ce za ka ce sai ba mota daya ai yau kwana 20 da ka koma da ba ta ce sai ba mota daya me da kake yau kwana 20 tare ne ba wata ɗaya sai ta ba Aisha da ma ai wata kwana 20 tare yake ba sai dai in wata yamma ta yi duhu an kasa ganin ikon Allah ya yamma tana yi ba sai aka ga wata ma shikenan da ma kuma wata kwana 20 tare to sai wannan aya ta sauko ban gidi so ku ma san annabi ku in dai dukiya kuke so da adan duniya da kaza ka sauko zo kowace in ba ta da yawa kuma daga nan sake ta koma gida Allah yana shigowa yace Aisha zo amma ga abin da ubangiji ya ce faɗa mu sai kika zaba ki je amma ki shawara da iyayen shi zan ga mu ta magana amma kai ki yanke shawara sai ki yanke shawara da babanki zai ga mu amsa ubangiji ya ce in ga muku idan adan duniya kuke so da dukiya da kaza kaza to ku zo in ba ku da yawa a sake ku ko ku tafi gidansu amma ki yanke shawara da babanki sai sai Rasulullah sun wannan zan nemi shawara da wani akan wannan magana da kafara na rantsi da Allah kai da zaba da Allah da kullahi bana bukatar kuma ko Allah sai kare mun da yau Allah lafiya sai shi to shi kenan zan je in tambaye sauran kawayen shi ai kishoyi ta fito ina da magana duk wacce ka je gurin sa ka gaya mata kar ka gaya mata amsa da na bayar to kai ya hajjari shi shi mana sai ta ce ko wata za ta ce ta zabu niyyar a dan rogu gidan yayi yawa ka zo mata ba to Allah ya ce ina ran tsayar sai kin da aiko da gaskiya duk wata tambaye ni amsa da kika ba shi na ga masa ni ba a haka ne
azal ya ce gaji su daki daki ko sai san da yasa ga abinda Allah ya yi bai kika zaba kace wallahi na zaba Allah na zaba kuma aisha Allah na zaba lafiya bana bukatar ko to san haka da aka san lafiya wato mata ku dinga laddafa mana ku dinga tausaya mana musamman irin wannan lokaci da ake cikin hali mawuya karki zo ki matsa kike ai an saba sai an miki zani mai tsada ko sai an miki kaza mai tsada ko sai an miki kaza dan abin da ya samu ki hakuri da shi wannan lokacin da ake ci ba haka ba kun kuma Allah inda Allah kike so da manzo Allah da kuma lahira kun ko rayuwar duniya kike so da shi kenan sai ai wani zan san da ban ba wannan Allah ya ce amin idan kuma kun kasance abin da kuke so shine Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ranar lahira to ubangiji ku sani cewa ya tanaji wato lada ne girma ga wanda suka shoke ta aiki daga cikin ku
ya ni ta annabi man ya ni kullu bifadi bi ubayyatan ila ala al'adabi bi hay
ya kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata daga cikin ku ta zo da wani aiki na alfasha wanda yake a bayyane to ubangiji tabaraka ta'ala zai ninninka azaba fa gare ta har rubi biyu saboda girman ta a gurin Allah din shi duk wanda ya zama yana kusa da Allah sosai matsayin sa a gurin Allah shi in mutum ya aikata ba daidai ba to kuma laifin sa yafi wa wannan kuma abu ne wanda yake ne sauki a gurin ubangiji amma kuma Allah ya kiyaye a cikin matan ma'aikata sallallahu alaihi wasallama ba taɓa samun wata aikata wannan alfashar da aka faɗa ba ذلك الله ربي امين امين الله يجدهم الله يجد اياهم اياهم لما لم مدرسه من ام الله يسامى جماعة دين الله شاء ما لم الله ساكا مسؤولين يا من الله ساكا مسؤولين من الله يا من الله يا من عبد الله الكريم الله يمنع ما جنس الله يمنع رزق يا رب ربك عن نفس الله عليه وسلم لا أبن الله يجب أن أقول من جدي الله هو الشيء أبن الله يجب الله كريم أسمى الله جل إسلاحيا لبام لافيا رضما لافيا الله كريم ودل لافيا لا أفهم ذا الله صلى الله عليه وسلم ومن بشكل نفسي على بيه الله يسمى قصوص بشريك الله جامس ومن تبا سنتي الله جامس قصوص الله تعالى سنتي إيماني عندما نسيك سيما كما تربيك عن نفس الله عليه وسلم وما الله جانا مبقصوص وان دسيك سيما كما نسيك من شأن يكرا سوكما الله كما كامس لا يساك مصر الخير ما منا واسع زيا ما rashi da aka yi na ibn limamun kano sun mana yi mata suke tajiya na wannan rashi Allah ya jaza masa rahma dukkanin mutum mu'mini baki da Allah ya gafarta masa Allah ya saka masa alkhair Allah kuma ya kashe bayan shi barka annabi sallallahu alaihi wasallam mu kanta masa qul huwallahu ahad ukum idan mu sadaqi gare shi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wallahu subhanahu wa ta'ala bi nurin اللهم اجعل هذه الاخلاصات فداء لله هذا الفقير اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله واسم رحله اللهم لا تكلنا وعده ولا ترحمنا اجره ولا تحرمنا اجره ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتحه صلاه الفجر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاشل وبارك له في الحق وصلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير ما تريد في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المسر هنتري من بطور ثم ارجع المسر شرتين ينقلب اليك البصر وخافيا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كلما أرجئ بها فوجا سألهم حضرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلي أرجاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم إن الذين يقتلون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسكوا مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقذفن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أما من يمشي مكبا على وجهه أحديث قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تنشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله فلما رأوه زلفة سيئة الوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل لا أعلم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فالسالمون من هو في ضلال مبين قل لا أعلم إن أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معي الله رب العالمين صدق الله العظيم الحمد لله اللهم أنفعنا به آمين اللهم يا مهي الرفات ويا دافع الآفات ويا واجع المخافات ويا كريم المكافات ويا موئل الأفات صل على محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصابيه وسبيه وفاته ونزوات السلاطين وإناث الباجين ومآنات التاجين ومآدات العاجين وعدوان المعاجين وغلب الغالبين وأجن اللهم من جور المجاورين ومجاورة الجائرين وكف عني وكف الضائمين وأخرجني من ظلمات الظالمين اللهم هني في كربتي وقربتي وغيبتي وأوبتي ونجاتي ورجاتي وتسربي ومنصرفي وتقلبي وإرضي وأرضي وأدبي وأدبي وسكني ومسكني وعولي وعالي ومالي ومآلي ولا تسلل علي مجيرا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أحرسني بعلمك وأمنك واحفظني بأمنك ومنك ولا تكلني إلى كلاتك غيرك وهبني آبية غير آبية وارزقني رباعية غير واهية واسقني مخازي الأوائي ولا تذكر لي أظفار الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر لك بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله بارك الله فيك.